demokradia a yau. Cikin shirin laifin wane ne idan yan PDP ne suke sarrafa gwamnatin Buhari? Abinda za mu duba kenan cikin shirin a yau. Yamma masu aron mu, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Shugaban hukumar kastam ta Najeriya, Kanal Hamidu Ali, mai ritaya na hannun dama ne ga shugaba Muhammadu Buhari. A jawabinsa na bude wani ofishin yan sahun gaba ga harkokin siyasar shugaba Buhari a Abuja cikin makon jiya, Kanal Ali ya ce gwamnatin ta gaza cika alƙawuranta ne ga 'yan Najeriya domin kashi 50 cikin 100 na jami'an gwamnati, watakila kuma masu faɗa a jiya gwamnatin 'yan PDP ne. Abinda ba mu sani ba ganin kusancinsa ga shugaba Buhari, wannan kan wata dabara ce ta aza wasu laifin da ba nasu ba, duk da cewa masu goyon bayanta ita gwamnatin za su iya gaya maka cewa ko babu komi ta maido da zaman lafiya a ƙasar da kamun zuwanta, ko nan da can ba za ka iya zuwa ba a unguwa guda sai ka fuskanci tarnaƙi maras iyaka. Idan har da gaske ne wasu ne cikin gwamnatin shugaba Buhari suke hana ta cika alƙawuranta ga 'yan ƙasa, laifin wane ne da hakan yake faruwa? Kuma hakan ba yana ƙara tabbatar da zargin cewa wasu ke riƙe da madafun ikon gwamnatin ba shi shugaba Buhari ne da kansa ba? Gashin fitar da Nasiru Adamu Ilikaya ya haɗa mana.
Baya ga batun ministar mata Aisha Alhassan da ta ce Atiku za ta mara wa baya a 2019, jawabin da Kanar Hamid Ali ya taron ƙungiyarsa ta magoya bayan Buhari da ke nuna kashi 50 cikin 100 na gwamnatin NPDP ne, shi ya fi sa gwamnatin ajiyar dogon numfashi don mai jawabin na hannun daman shugaba Buhari ne. Kuma daga ƙaddamar da taron ƙungiyar wato BSO a takaice, na nuna alamun shugaba Buhari zai takara 2019 in Allah ya kai mu. Fadar shugaban Aso Rock ba ta fidda wani martani ba, don wa amma batun gaskiya ne ko ko martanin tamkar kirari ne da dabawa ciki wuka. Ministan matasa Solomon Dalung ya sha nana ta gwamnatin ta dauko kara da kiyashi da gyaran sai nan gaba.
Waɗansu dalilin guguwan Buhari wallahi sun zama kaikai, yanzu sun zama kaman burgamin bushiya. Kasan karata ya burgamin bushiya sai ka daga nu yana so kanka, to sun zama burgamin bushiya cikin wannan tafiyan. Kuma gashi guguwan Buhari ne ya kawo su, to wannan guguwan ta riga ta hai kogi, ta haye teku. Halin mutum ne yanzu zai cece shi, kai baka haye ruwa ba, kana nema ka zage dan kada, sai mu ga yadda za ka yi.
Shugaban BSO na Nasarawa Prince Dauda Yahaya na kan gaba waɗanda suka kaddamar da ofishin da mara baya ga matsayar Hamid Ali.
Idan har zai je ya kawo mutane wanda su ba su dace, waɗannan mutane ba su san inda aka fara ba, ai an samu kuskure. To a zamanka na mai son shi shugaba Buhari, jika faɗa mai ko zamanin Annabi idan aka je yaƙi, aka dawo daga filin daga daga nima na yaƙi, ai ana raba ganiman nan tsakanin sahabbai ne da wanda suka ji yaƙi. To idan aka ɗauki ganiman nan ana ɗauka kuma su masu tafiya yaƙi daban, aka ba wasu, ai kaga wani abu ne daban.
Shi kuma Muhammad Gwani Gembu ya aza alhakin kan shugaba Buhari ne.
Lallai laifin Buhari ne. Duk lokacin da PDP take mulki ko a nan wajenmu, akwai lokacin da maman Taraba ta zo an hana ta stadium, sun suke da mulki. To ya kamata shi baban shi mutum da shi yake da ƙarfi ya nemi nasa wanda suka zabe shi ya basu. Do yan PDP ba mutane bane, sunna suna tare da shi daga baya da sun ga haka suka juye
ba. Kila ya duba ƙwarewa ne a shi yasa ya basu.
Mutanen nan ba mutane ba, mutane suka basa su su ga cigaban Najeriya.
Na tambayi Dr. Said Ahmed Dukawa na Jami'ar Bayero ta Kano, yaya suke fassara jawabin Kanal Hamidu Ali kan gwamnatin Buhari?
Na farko dai tuka ne kai tsaye game da yadda ake tafi da gwamnati, kuma kasancewa ya fito daga bakin mai riƙe da babban mukami a gwamnati tarayya yana nuni da cewar babu wani mahalli wanda idan masu riƙe da shugabanci suka ga abubuwa suna tafiya ba daidai ba, suke haɗuwa a mahallin su tattauna su warware kafin duniya ta je. A dalilin haka ya fito ya faɗa a duniya, kuma wato daɗa tabbatarwa ne cewar ba waɗanda suke yarjan gwamnatin ne kaɗai suke ganin tafiyar gwamnatin nan ba daidai take ba, a waɗanda suke cikin gwamnatin ma akwai waɗanda suke ganin ba daidai take ba, kuma ba su da hanyar da za su faɗa a ji a gyara, don haka suka fito suka faɗa a sarari.
Dr. Doka, kana
ne kuma sai sannan za ka kuma ƙara da cewar shi a matsayinsa na wanda yake riƙe da kujera irin wannan, ya yi suka a gwamnati, a aikin gwamnati, wato ba tare da yayi abubuwa guda biyu ba, shine ya bada hakuri akan cewar wannan illar da ya gano ya bayyana ta, al'umma su yi hakuri akan ta. Duk wanda baya jin daɗi, duk wanda yake gwamnati kyakkyawan fata yake jin ciwo a dalilin haka, ya yi hakuri. Sannan na biyu, ya faɗi matakin da ake ɗauka wanda za a yi zai samar da gyara a wannan abubuwan. A waɗannan sharuɗan ne kawai ake amincewa wanda yake jagora a gwamnati ya fito ya yi suka a tafiyar gwamnati.
Amma Dr. Duka, in ka lura mu yadda yake magana, yana maganan a matsayin shi ma yana daga cikin masu kuka da abin da ke faruwa, saboda haka yana kira ga sauran waɗanda suke da damuwa kamar su haɗe guri guda su yaƙi, ma'ana gwamnatin su ce, amma masu faɗa a ji a gwamnatin ba su ƴan jam'iyyar ba ce, ko kuma ba su waɗanda suka yi wa jam'iyya hidima ba ne.
Duk da haka, rauni yake tabbatarwa a tafiyar gwamnatin, domin ba a yin haka saboda tunda a gwamnati kuke, ya kamata kuna da wurare daban-daban,
to
da matakai daban-daban da za ku wayar wannan al'amarin ba tare da ya fito fili ba. In ka babu, to kamata in ka fito ka faɗa, to ka ajiye aiki karfi shi. In ka ba haka ba, to ka bayyana mutane hakuri, ka faɗi matakan gyaran da ake ɗauka.
Dr. Dukawa, wannan magana dai tana ƙara tabbatar da cewa in dai Hamidu Ali bai da zarafin ya ga shugaban ƙasa ya ba da shawara, ko kuma ya ba da shawara ba ɗauka ba, abu biyu, ma'ana gwamnati ba ta karɓan shawara, biyu kuma watakila waɗansu ne ƴan ƙalilan suka killace shugaban ƙasan, babu zarafin ma ka gan shi balle ka ba da shawara.
Wannan haka yake nuna, sannan kuma ko da yake ƴan PDP ne rabin waɗanda suke gwamnati, ba wai gwamnati ma'aikatan hukuma da ɗaya yake nufi ba, tabbas ma'aikatan fadar shugaban ƙasa yake nufi. Ba ni da kan ma yana nufin waɗanda suka baro PDP suka shigo APC ba, a'a, waɗanda suke fada kuma ba su taɓa cewa sun bar PDP su ba, kuma su shugaban ƙasa ya fi saurara a kan irin su Hamid Ali. Wannan abin da yake nunawa kenan.
To, Dr. Dukawa, idan haka ne, kuma yana zargin cewa saboda irin waɗannan mutane ne suke hana ruwa gudu, ko kuma suke hana shugaban ƙasa cika alƙawura da yi wa ƴan Najeriya, laifin waye?
A laifin shugaban ƙasa ne, tare da cewar ya yi ƙoƙari ya kare shugaban ƙasa, ya ce shi shugaban ƙasa yana tafiya a kan turba. To, amma ya ce bayanai biyu da yi kafin wannan magana da bayanta duk sun warware wannan magana. Kafin magana ya ce gwamnatinsu ta kauce, ta saki layi daga kan ƙudurorin da ta yi wa mutane alƙawari da burin da take so ta cimma. Sannan bayan ya ce shugaban ƙasa shi yana kan layi, ya je ya ce NPDP su ne rabin waɗanda ake tafiya da su a gwamnati. Don haka, da irin wannan nauyi, ba yadda za a yi shugaban ƙasa ya iya motsawa ko gwamnati ta iya motsawa. Kadukin shugaban ƙasa yana sane, kuma babu yadda za a yi ta ce gwamnatinsa ba ta saki layi, amma shi yana kan layi.
Wannan gwamnati ce ta wadda ake mata zargin cewa ta ƴan uwa ce da abokan arziki, ta ya ƴan PDP suka zamanto ƴan uwa da abokan arziki?
Ban yi zaton daidai ne a yi ma wannan magana ba, domin akwai ƴan uwa ɗin da yawa da abokan arziki da yawa da suka fi waɗanda suke cikin gwamnatin, waɗanda ba a yi da su.
Dr. Duka, uwar gidan shugaban ƙasa suka zuba ruwa a ƙasa ta sha, ta ce dama na gaya muku?
Kuma ba Hamid Ali ne na ƙarshe ba, in ba a ɗauki matakin gyara ba, da sannu za ka sake jin wani ya ɗago kansa. Saboda magana ake ta za a sake tinkarar harkar zaɓe, kuma mutane suna jin wato a cike da al'amura da suke tafiya, suna cike ba yadda za a yi da ku dace ba. Dole sai sun fashe.
Masu sauraro, da wannan fashin baƙin Allah ya kawo mu ƙarshen shirin demokuraɗiyya yau na makon nan, sai kuma makon sama da yardarsa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. kamar na madadin Nasiru Adamul Hikaya da Dr. Sa'id Ahmed Dukawa da kuma Chubahiro Diodo ne wanda ya daidaita sautin shirin anan ni sahaba Imam Ali Zandakta in sallama da ku mu zama lafiya.